Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ba sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Haka kuma ana iya kama mu kai tsaye a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne a shirin mu na safe sannan ina tare da Grace Alheri Abdu daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington dake gundumar Columbia da farko ga kanin labaran duniya.
To Mallam Usman takarar ƴan jam'iyyar Republican mai yuwa ne ta koma tsakanin mutane biyu hamtakin dan kasuwan nan Donald Trump da kuma dan majalisar dattijan jihar Texas Ted Cruz. Ba Amurken nan Ray Tomlinson da ya kirkiro email na zamani ya rasu yana da shekaru 74 a duniya. Kana an fara kirga kuri'un bayan kammala zabe jiya Lahadi na zaben wanda zai maye gurbin Thomas Boniyi a kasarsa dake yammacin Afirka.
To sai ayi dakunan cikakkun labaran an jima kadan. Sojojin Najeriya na ci gaba da samun nasarar yaki da ƴan Boko Haram kamar yadda wani mai fashin baki kuma dan asalin garin Dikwa a Najeriya ya bayyana mana ko me yasa yake ganin haka.
To alhamdulillah soja an samu shugabancin kore kuma wanda aka nada su din nan dukkan su sun samu wajen shi Marshal Abubakar Sadiq shi ma na wajen ne domin ya zo ne ya dade a Maiduguri ya san Borno gaba daya balle ma Lieutenant Yusuf Buratai shi dan Borno ne ma.
To za kuma mu ji yadda hatsarin mota ya sanadiyar mutuwar karamin ministan ayyuka na Najeriya Mr. James Ochili. Haka kuma akwai shirin mu na ciki da gaskiya amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Takarar ƴan jam'iyyar Republican mai yuwa ne ta koma tsakanin mutane biyu hamsakin dan kasuwan nan Donald Trump da dan majalisar dattijan jihar Texas Ted Cruz bayan samun kaso mafi tsoka na wakilai da ake rabawa jiha-jiha. Trump da Cruz sun yi wa sauran abokan takararsu Marco Rubio na jihar Florida da gwamnan jihar Ohio John Kasich fintinkau. Rubio ya lashe zaɓe a Puerto Rico jiya wanda ya kasance zaɓe na biyu da ya lashe tun da aka fara tsaye da 'yan takara bana. Kawo yanzu dai baya wata barazana ga Cruz ko kuma Trump. Trump yana ci gaba da samun ƙarin wakilai yayin da yake caccakar masu tsatsauran ra'ayi 'yan mazan jiya na jam'iyyarsu tare kuma da wuce makaɗi da rawa a kalamansa. A bangaren Democrat kuwa Clinton ta lashe galibin zaben tsaye da dan takara a jihohi da suka fi yawan wakilai. Sai dai abokin takarar ta Bernie Sanders ya ce har yanzu yakin neman tsayawa takarar bai kare ba. A halin da ake ciki kuma masu neman jam'iyyar su ta Democrat din su tsaye da su takarar shugaban kasa Hillary Clinton da Bernie Sanders sun bayyana jiya Lahadi cewa za su so su tsaya takara ta neman shugaban kasa da Donald Trump a babban zabe. Mazauna 100,000 na birnin Flint waɗanda galibi baƙaƙen fata ne da dama masu kuma matalauta suna fama da gurɓacewar ruwa da gwamnatocin jiha da na tarayya ke ƙoƙarin shawo kai na tsawon watanni a inda aka yi muhawarar ta jiya. 'Yan jam'iyyar Democrat ɗin sun kuma nemi nuna abin da ya bambanta su a muhawarar da aka gudana a Flint, Michigan da waɗanda ke neman jam'iyyar Republican ta tsaida su takara. Sanders ya ce 'yan jam'iyyar Republican suna nuna abin da ya sa zai mai da hankali kan zuba jari a fannin kula da tabuwar hankali. Ya bayyana damuwa kan wahalin da iyalai da suka hada da kananan yara ke fuskanta sabili da gurɓacewar ruwan a Flint. Labarin da ya bayyana a matsayin abin kunya ya ce wannan ya ji da buƙatar sake gina tsarin Amurka da ke rugujewa. Clinton ta kuma yi kira ga gwamnatin tarayya da na jihohi su samar da kuɗin gyarawa hanyar samar da ruwa a Flint. Ta ce babu abin da yake da mahimmanci da ya fi kula da lafiyar al'umma a wannan gari. Duk 'yan takarar sun yi kira ga gwamnan jihar Michigan Rick Sena da ɗan jam'iyyar Republican Dave Morabus. Gwamnan dai ya nemi gafara daga al'umman Flint da suka shafe shekaru biyu suna fama da gubar dalma a ruwa.
Cibiyar adana littattafai ta Reagan ta sanar da cewa uwar gidan tsohon shugaban kasar wato na Amurka wato Ronald Reagan ya tara su a jiya Lahadi sakamakon bugun zuciya tana da shekaru 94 a duniya. Haka kuma shi shugaban kasar wato Ronald Reagan shi ne ɗaya daga cikin manyan shugabannin Amurka da ake ji da su. Za a binne ta kusa da mai gidanta a harabar Library da take Ronald Reagan da ke kwarin Simi, jihar California. Ana ta aiko da sakonnin ta'aziyya masu so su zuciya sabili da rasuwar uwar gidan shugaban kasar wadda ta yi suna wajen nuna matukar kauna da kusantar mijinta da take kira Roni. Michael Reagan, shugaban cibiyar kare muradun shugaba Reagan, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Nancy tana wurin da take so ta kasance a kullum tare da Roninta. Yanzu tana da salama. Shugaba Barack Obama da uwar gidansa Michelle sun fada a wata sanarwa ta haɗin gwiwa cewa Nancy Reagan ta sauya matsayin uwar gidan shugaban ƙasa a Amurka a zamaninta. Nancy ta taɓa rubuta cewa babu wani abin da za ka yi ko koya da zai zama maka sabo a fadar ta White House. Babu shakka abin da ta faɗa gaskiya ne, sai dai mun koyi darasi domin mun yi sa'a mun ci moriyar gurbinta da ta bari da kuma shawarwarin nata, in ji saƙon ta'aziyyar tasu. Haka kuma uwar gidan tsohon shugaban ƙasa Barbara Bush ta faɗa a saƙon ta'aziyyar ta cewa Nancy ta yi wa mai gidanta shugaba Reagan matukar biyayya, muna da kwanciyar hankali cewa za su sake haɗuwa. Asali an raɗawa marigayiyar suna ne Ann Frances Robbins kafin mahaifiyarta ta ba ta suna Nancy. Ta gaji wasan kwaikwayo daga mahaifiyarta ne. Marigayiyar ta yi wasan kwaikwayo a New York da kuma Hollywood, inda ta sadu da ɗan wasan kwaikwayo Ronald Reagan wanda shine ya kasance mijin nata. Sun yi aure a shekara 1952. Ta yi wasannin kwaikwayo a fina-finai guda 11. Na ƙarshe shine wanda ake kira Hellcats of the Navy, wanda ita da mijinta suke ciki. Uwar gidan tsohon shugaban kasar wato Nancy ta jagoranci gangamin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da aka yi wa taken Just Say No to Drugs, wani gangami da aka ɗauka da mahimmanci a matsayin ƙasa. Uwar gidan tsohon shugaban kasar wadda take tare da mai gidanta a kowane lokaci an rika sukar ta sabili da kazamin kashe kuɗi a lokacin da suke fadar White House, a lokacin da ake fama da rashin aikin yi. Mai gidanta tsohon shugaban kasar ya rasu ne a shekara ta 2004 sakamakon cutar mantuwa. Suna da ƴaƴa guda biyu masu suna Patty Davis da kuma Ron Reagan.
Ba Amurken nan Ray Tomlinson da ya kirkiro email na zamani ya rasu, yana da shekaru 74 a duniya. Kawo yanzu dai ba a bayyana masababin rasuwar tasa ba. Jagora a fannin fasaha na zahiri, Ray ne ya kawo mana email farkon kirkiro da kwamfuta, in ji wani ma'aikacinsa Rayson a wata sanarwa. Aikinsa ya canza yadda ake duniya ke sadarwa. Tomlinson dai ya kirkiro hanyar sadarwa kai tsaye ta na'ura a shekarar 1971 da ke aiki tsakanin kwamfuta daban-daban. Ya kuma zaɓi amfani da alaman A mai lauje da kuma ko kuma at domin haɗa sunan mai aika saƙo da adireshin da zai tura saƙon, wanda yanzu ya zama alama da ake amfani da ita a adireshin email. Tawagar email na Google Gmail sun aika saƙon ta'aziyya a Twitter cewa mun gode Ray Tomlinson domin ƙirƙiro da email da kuma sa alama A mai lauje at a taswirar email.
Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sojojin Najeriya na ci gaba da samun nasarar yaƙi da 'yan Boko Haram, kamar yadda wani mai fashin baki kuma ɗan asalin garin Dikuwa a jihar Borno Najeriya, wato Dr. Khalifa Dikuwa, ya sanar mana a tattaunawar da ne da shi. Ko me yasa yake ganin haka? Ga yadda hirar tamu ta kasance.
Farautar malam tana nan daram-daram.
To masha Allah.
Da ikon Allah.
Da farko me zaka ce a game da yaƙi da Boko Haram da sojojin Najeriya suke ta yi kwanan nan?
To alhamdulillah, game da yaƙi na Boko Haram, inda za a tuna a baya lokacin da aka soma wannan masifa, ni na jawo hankalin gwamnatin lokacin akan cewa wannan ire-ire wannan abun sunayensu sun bambanta. amma irin su daya da wanda yake faruwa a Somalia da Afghanistan da Pakistan da arewacin Kenya da su ainihin kasashen Larabawa da Mali da sauransu. Amma lokacin a gwamnati bata so wannan abun ba bata ji ba, kuma talakawa sun gane yanzu abin da nake faɗa da iko Allah. Kuma tunda aka yi soyin nan aka samu ci gaba domin shugabancin nan gaba daya na soji da na ainihin masu bayanin sirri da sauransu na da da na yau a hannun riga ne tsakanin su. Domin na da din kamar zaka iski abubuwa da dama zaka ga cewa wasu so ma su yaki wannan masifan ba, ta fuska daya na laluma, ta biyu ta karfi. Kowa ya sani cewa an raunana mana harkar tsaro din nan, kuma da sanin gwamnatin tarayya na lokacin, kuma sojoji a filin daga sun kyafadi. To alhamdulillah soja an samu shugabancin kore, kuma wanda aka nada su din nan dukkan su sun san wajen. Shi Marshal Abubakar Sadiq shi ma na wajen ne, domin ya zo ne ya dade a Maiduguri, ya san Borno gaba daya. Balle ma Lieutenant General Yusuf Buratai shi dan Borno ne ma. Sannan kuma manyan masu bayanin sirri sun tsaya kai da fata a kan cewa ba kamar na da ba ne, idan na sakiya da na kasa suka kai musu bayanan sirri ana aje su ba a amfani da su. Domin wata abubuwan boye ne, yanzu zahiri an ci garaba gabaɗaya an shafe su ba inda da ke da Boko Haram su tattaru irin na da. Aje fiyar kilomita 100 zuwa 200 a yi barna a yi kashe-kashe kuma su dawo inda suke. Kai sai ana yi da gaske ne, kuma ba a rufe musu kofan da za su ba da kai su bar wannan akidan nan su dawo a yi sulhu. Duk wannan kofan wannan ma an bude musu, sannan kuma wanda suka kiji ba za su ke ganin abu ba.
Sojojin Najeriya akwai raƙi-raƙin cewa za su shiga cikin maganar yaƙi da ta'addanci a duniya wanda ƙasar Saudiya ke jagoranta na gabas ta tsakiya da makamantansu. Kun ji wannan labarin a matsayinku na masu sanin abin da ke kaiwa ya koma a siyasance?
Mun ji wannan labari kuma mun karbe shi daga hannu biyu, domin a baya ma duk da cewa kasashen yamma ne suka jagorance wannan abu a kan cewa za su zo su taimaka, gwamnatin lokacin ta ki yarda. Domin idan aka shiga da dama abubuwa na sirri za su iya su fito, ba su ba da haɗin kai ba. Sun yi abun ya gagara suka koma suka kabar abu a cewa da sunan ana yaki da ta'addanci. Amma alhali kuma bayan fage wani abu daban ne yake faruwa yanzu. Shiga na Saudiya matsayinta na jagora a wancan yanki na gabas ta tsakiya kamar Najeriya Afrika sun dace ne su hada kai, domin su ma suna shan wahala da abubuwan da suka gani. Misali abin da ya shafi Najeriya, misali zamanta na jagora zai shafi makaftan Najeriya, Niger, Chad da Kamaru har ya kai ma arewacin can hali. Shine abin da ya dace a ce Najeriya ta shiga kamar Saudiya take jagoranta kasashen da suka sha fama da waɗannan abu irin su Urdun da su Masar da su Turkiya da sauransu.
Lallan shugaba dai me sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya.
To an jima a shirinmu na hantsi, za mu ji ci gaban wannan hira da Dr. Khalifa Dikuwa, sarkin malamai. Haka kuma za mu ce to akwai rasuwar da muka samu labarin ta ajiya, wanda James Ochili ya mutu a wani hatsarin mota. James shi ne ministan Najeriya karami a harkar ayyuka. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya wanda wani gani da ido ya sanar da shi.
Khalifa, ko za ka iya faɗa mana a daidai na wannan hatsarin ya faru?
To haɗarin da ya faru ne bayan an wuce Kaduna da kilomita kusan 40 kafin ka iso wani gari da ake ce masa Doka.
Da kuka iso wajen me kuka fara gani?
Bayan mun iso wajen dan mun tsaya wani gidan mai a nan wajen Doka ɗin, mun sha mai suka wuce mu. Har nake tare da minista ne ai. To muna gama shan man kenan, mun to sai muka ga motoci a gefe sun tuntura da sauransu. Muke ta ai motar minista ne da wuce mu yanzu. To ana cikin hakan muna zuwa sai muka confirming, aka tabbatar shi din ne. Muka trace ne, muka bi ta har zuwa asibitin gagawan sana azubiye da shi da ɗansa. To daga baya shi ma matarsa ma ita ma da take cikin mutarci hadari ita ma ta rasu.
Amma Aliyu, sai me ya hatsarin ya faru? Shin an yi taho mu gama ne tsakanin motoci?
Ba taho mu gama bane ba. Motarsa ta fashe har motar ta yi ta kundumbala kusan sau 2 zuwa 3. Sannan kai ka fada can gefe shi ma dan gawar ministan shi ma haka ne, kaman kawa ta shi da motar can gefe ya koma daji. Haka aka zo aka dauke su a motar zaman tsaransu aka kai shi asibitin Doka.
Wato mana iya motar ministan ce kawai ta samu.
Eh, motar ce kawai saboda da yake fashewa ce ta taya.
Tayar gaba ne ko tayar baya?
Tayar gaba ne.
To banda shi ministan da matarsa akwai wasu mutane a cikin motar?
Eh, akwai wasu a cikin motar, kusan su hudu ne. Direban shi ma dai ya ji rauni sosai. Sai kuma ɗansa da shi da matarsa su hudu ne da mamuta.
Wani asibiti ne aka kai su lokacin da abin ya faru?
Asibitin Doka a nan hanyar Kaduna zuwa Abuja.
To Aliyu, me ka lura da shi a yanayin irin wannan hatsarin? Shin ramuka ne na kan hanya su kai sanadiyar fashewar tayan ko kuma wani abu ne daban?
To tsautsayi ne dai kawai za a iya cewa, saboda kasancewar yanayin wannan hanyar hanya ce mai kyau wadda arewa ana alfahari da wannan hanyar. Kawai dai ajali ne ya zo taya ta fashe. Amma a daidai wannan gurin hanyar tana da kyau gaskiya.
Shin za ka iya tuna lokacin da suka wuce ku gudu suke yi ko kuma tafiya ce ma daidaiciya ku ne ba kwa?
Ba gudu suke ba, saboda ta inda muke din ma da ɗan cunkoson layin mai. To don haka motoci ba sa gudu sosai a wajen a lokacin da suka wuce mu. To ba mu sani ko bayan sun wuce hudun da sun yi gudu. Yawwa.
A ƙarshe me ka lura da shi, shin sun samu jami'ai sun zo wajen da gaggawa sun kawo musu ɗauki ko kuma sai da aka ɓata lokaci?
Sun kawo gaskiya nan da yake ma tawagarta ma da jami'ai a ciki. Aka je sai shugabannin ma jami'an kula da hanya haɗura da sauran su ma sun zo daga baya da su da manyan su duk sun zo wajen gaskiya an ba shi kulawa sosai. Aka ɗauki kawar aka yi ɗauniyar zuwa asibiti da komai da komai.
To wannan Aliyu Ahmad nan wakilin jaridar Radiyo wanda lokacin da yake dawowa daga Kaduna zuwa nan Abuja ya ga wannan hatsari inda shi karamin ministan James Otoli ya rasu da kuma wasu da suke tare da shi. Aliyu, mun gode ƙwarai.
To na gode niwa.
Duniya, duniya, ko an mutu ya huta, ko an mutu ya huta, mutu a rigar kuma.
To Allah ka sa mu cika da kyau da imani. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Munin wannan kwangila ita ce hukumomin Najeriya masu matuƙar muhimmanci wadda suke rike da amanar arziki da dukiyar Najeriya nan ba san ma lokacin da aka cinye wannan dukiya ba.
Mana tsammanin yau gobe gobe za a yi commission, Mr. President zai commissioning ba wani labari.
Ya kamata mutanen Najeriya su gane cewa waɗannan mutanen fa waɗanda suka yi ruwa suka yi tsake suka cinye dukiya irin wannan ba mutane ne ƙoyayyu ba.
Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu muna kan batun nan ne na tsabar kuɗi har kimanin naira miliyan 150,000 wanda akasarin sa na bashi Najeriya ta karɓo daga ƙasar China domin saka kayayyakin tsaro a Abuja da Lagos. To amma sai aka waye gari babu wannan kuɗi ba kuma ga aikin da aka ce za a yi da shi ba. Ma'aikatar harkokin 'yan sanda ta Najeriya ita ce wuƙa da nama a wannan aiki na sanya kyamarorin bidiyo guda 1,000 a Abuja da wasu guda 1,000 a Lagos da hanyoyin sadarwar gaggawa ta 'yan sanda da wasu motocin sadarwa na 'yan sanda har ma da wasu layukan tarho guda miliyan 1.5. An ɗauki wannan aiki kaco kam ɗinsa aka ba wani kamfanin ƙasar China mai suna ZTE ko kuma ZTE. Kuma duk da cewar ba gudanar da wannan aiki kamar yadda yake a rubuce a takarda ta kwangilar ba, an gama karɓar dukkan kuɗaɗe dala miliyan 399,500 wato kusan naira miliyan 135,000 da aka karɓo rance daga bankin Exim na ƙasar China. Aka bada shi ga waɗanda suka yi wannan aiki ko kuma dai a zahiri waɗanda ba su yi aikin ba. Dalilin haka sai Majalisar Wakilan Najeriya ta kafa kwamitin bincike a ƙarƙashin jagorancin Malam Ahmed Rima, mai wakiltar mazaɓar Misau da Dambam a jihar Bauchi.
Wani abu da nake so mutane su gane shi ne munin wannan kwangila ita ce hukumomin Najeriya masu matuƙar muhimmanci wadda suke rike da amanar arziki da dukiyar Najeriya nan da yawa daga ciki ba su da hannu a ciki ba san ma lokacin da aka cinye wannan dukiya ba.
mun yi magana da jami'an sarrafa harkokin bashi na Najeriya ko kula da bashi da ke kan Najeriya, wato Debt Management Office. Babban jami'an waje suka tabbatar mana cewa a wannan bincike namu babu guda daga cikin su da aka yi shawara da shi wajen daukan wannan bashi. Alhali lokacin biyan wannan bashi bai yi ba, amma suka tabbatar mana an biya naira na gugan naira ko dala irin ta Amurka ta zamani mai tsada ¥41 ya riga an biya ta. Sa'annan babban bankin Najeriya, wato Central Bank, shi kansa ya ce bai san yadda tsarin yarjejeniyar yake ba, ko babu hannunsu a ciki. Sa'annan babban ofishin Inspector General na Najeriya na 'yan sanda, shi kansa ya ce ba a shawara da shi ba, amma shi zai amfani da wannan na'urar. Amma ma'aikatar harkoki da ta jibanci harkar 'yan sanda ita ce ta yi wannan. To ofis ɗin babban IG a rubuce ya tabbatar da babu ruwansa a ciki. Sa'annan ofishin mai bawa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaron lafiyar Najeriya kansa ya ce shi ma ba a shawara da shi ba, an dai kwangila da labari amma babu hannunsa. Sa'annan hukumar birnin Abuja tarayyarta, wato FCDA, ita ma a rubuce ta ce ba ta da hannu a wannan kwangila, ba a gaya mata ba, bar san kuma za a yi wannan kafe-kafe ba. Kamar kai ne yanzu kana so ka gina gida, ko ina so in gina maka gida a unguwarku, to abin da ya kamata kai ai shi ne sai ka nuna min inda zan gina gidan. To amma kuma ya zan gina maka gida ba ka nuna min inda kake so ba. To wannan shi ne abin da ya faru da gwamnatin Lagos da gwamnatin birnin Abuja, cewa ita wannan hukuma ta Najeriya mai lura da harkokin 'yan sanda, wato Ministry of Police Affairs ta wancan lokaci da ministocinta, ba su nemi shawarwarin gwamnatocin Lagos ko kuma gwamnatin birnin tarayyar Abuja na inda za a kafa waɗannan na'urori ba. Mai yiwu aka ba su a hanyar ruwa, mai yiwu aka ba su a inda bai dace ba. To amma babu ma labarin, ba su ma sani ba. Sun rubuta mana a rubutu cewa ba a yi shawara da su ba, ba su da hannu. Bayan su, ma'aikatar kuɗi ta Najeriya ita ma ta faɗa cewa akwai dai bashi akan Najeriya, amma bisa wace yarjejeniya, bisa wani tsari na karɓa da biya za a biya Najeriya za ta biya wannan bashi, ba a san yadda aka cimma wannan yarjejeniya ba. Saboda haka dukkan lauje ne a cikin naɗi, aka kulla, aka gusakaya, aka ɓoye, aka sari mutanen Najeriya da shi, aka sari arzikinsu, aka ƙara dulmuyar da harkokinsu na arziki da kuɗi, aka sa mutane halin kakani kayi, aka zo aka ɗorawa 'ya'yan jikannu ƙarin bashin da ba a san ranar biyarsa ba.
Dan majalisa Ahmed Rimo Mesau, shugaban kwamitin binciken wannan almundahana, wani ɗan sanda wanda yana cikin waɗanda aka tura domin samun horaswa kan na'urorin da za a kakkafa ma 'yan sanda ɗin, ya faɗa mana cewa a bayan da suka kammala wannan horaswa sun ɗaukar cewa za su ga waɗannan na'urori na zamani waɗanda alal haƙiƙa za su taimaka wajen ƙara tsaron ƙasa, to amma sai suka ga wayan. Ɗan sandan ya yi magana kan wannan da kuma irin rawar da kamfanin taurarin ɗan adam na Najeriya, wato NIGCOMSAT, ya taka, da kuma wani kamfani wanda aka ce mallakin tsohon shugaban hukumar ta NIGCOMSAT ɗin ne wanda aka shigar cikin wannan aikin. Haka kuma ya yi magana kan yadda aka ce za a sanya matasoshin sadarwar da za a kafa ɗin ƙofofin da harsashi ma ba zai iya ratsa su ba, to amma sai aka sai na kasuwa aka sanya musu. Mun sauya muryar wannan ɗan sanda da yake baya da izinin yin magana kan wannan batu.
A shekara 2012, shekaru huɗu da suka wuce kenan, an ciro mana da jinyar nan akan mu wuce mu gini training da za a yi na wannan zaki. Muka je training, to a lokacin a Abuja ko wanda aka yi a Abuja ko wanda aka yi a Lagos, to a lokacin ita na NIGCOMSAT na gani tana son ta ɗibi ma'aikata a lokacin saboda wannan project ɗin. Su wa'innan ma'aikatan da aka sa ɗiba an haɗa mu da su mun je mun yi training na wata ɗaya. Bayan training ɗin nan da muka yi na wata ɗaya, sai kowa ya koma inda yake aiki bakin aikinsa. To muna tsammanin yau gobe jibi za a ce project za a zo za a yi commission, Mr. President zai yi commissioning, za a ci gaba yadda aka kama. Aka yi inda ya kamata, ba wani labari. BTS na ronin mana da BTS guda 731. Shi na'urar nan ana kiran shi BTS Base Transceiver Station. Shi Base Transceiver Station ɗin nan a kowane ɗaya maka misali, a kowane wurare, a kowane jaha, yanayin girman jahar, yanayin yawanta. To wannan BTS ɗin idan a ce yau za a yi colocation na MTN Glo da sauran telecommunication su zo su sa na'urorinsu microwave a kowane guda ɗaya, hanyar kawo kuɗi ne wannan. So project ɗin ta yi nisa, muna tsammanin za a ci gaba yadda aka kama, ai kamata bai zo ya yiwu ba. Daga inda aka fara, daga ina matsalan ya fito, Allahu a'lamu. Amma ni a inda na gane shi ne akwai wata kamfani ake kira BCTech. Ita wannan BTech ɗin daga ina gani na ainihin former director na Large Concert shine ne wannan kamfanin. Ban san sunan shi ba, amma shine ne wannan kamfanin. Ita BCTech ta shigo a kan ta yin maintaining BCS ɗin ne. Da muke da shirin guda 731. Amma kuma matsalan sabon kamfani ne ba ta da staff da za ta iya wannan aikin. Ita ma Large Concert ɗin da aka ɗauko ta consultant na Nigerian Police. Ita kanta ba ta san yaya project ɗin yake ba. Kuma ita ƴan sanda suna da wayan da za su iya aikin nan. Ita Large Concert ba ta da shi. ƴan sanda na da aikin, amma wanda ya kamata ya san abin da ya kamata a yi a manyan ƴan sandan ba su sani ba, ba su da fahimtar abin. Kuma yaran da suke da shi da suke fahimta, suke da wannan fahimta, ba a kawo su me kuka ga ya kamata ni a samu cigaba. A ƙofofin da ya kamata a ce suna a kowane station da suke all the command, bulletproof doors ne, amma kuma duk yanzu haka duk command ɗin da ka je substandard ɗin ne a kai. Shi ya sa a kwanakin baya akwai batirin a CCTV da yake Abuja ya fashe, batirin ya fashe ya shiga Mauni Ido a Abuja a kwanakin baya.
Wani ɗan sandan Najeriya kenan. Shugaban kwamitin bincike wannan almundan hana a majalisar wakilai Ahmed Rima ya yi ƙarin haske.
Akwai abubuwa da dama waɗanda ya kamata mu ba da haske a kansu. Da farin farko ya kamata mutanen Najeriya su gane cewa waɗannan mutanen fa waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki suka cinye dukiya irin wannan naira da gugan naira biliyan 150 suna nan a cikin al'ummar nan. Ba mutane ne ɓoyayyu ba, mutane ne waɗanda suke da ɗagawa, mutane ne waɗanda suke jin su sun isa, su gogaggu ne, a'a su 'yan siyasa ne ko masu mulki ne a da ko kuma suna neman mulki nan gaba. Ya kamata ku tattara da waɗannan mutane. Dalili su ne waɗannan mutane suka kashe wannan ƙasa da yau kowa da talaka da ɗan kasuwa ɗin kowa ke wahala, su kansu suna zaman fargaba. Wannan shi ne ya kamata mutane su gane. Na biyu kuma ya kamata ya ƙoƙarinmu za mu bankaɗo wannan gaskiya kuma ya zamanto shi ne na ƙarshe a tarihin Najeriya da za a irin wannan almubazaranci da almundahan da cuta da zamba da zalunci. Na uku su shi ne ya kamata mutanen Najeriya su yi wa kansu ƙiyamul laili, su tabbatar da cewar mun aiwatar da duk shawarwarin da muka gabatar da su. Mu tabbatar da cewar gwamnati da sashen shari'a da mu na majalisa mun haɗa kai an aiwatar an hukunta waɗannan mutane kuma an karɓo wannan dukiyar da aka halaka ta na gaira babu dalili wanda mutanen Najeriya ba su ci ba ba su sha ba har ɗora musu bashin da yanzu sai jikokinsu ne ma za su biya.
To masu sauraro, da yake har yanzu ana ci gaba da binciken wannan lamarin, za mu dasa aya a nan har sai zuwa lokacin da aka bankaɗo takamammun mutanen da suka wawure wannan kuɗin. A mako mai zuwa za mu gabatar da wani shirin daban. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
To an gaida Ibrahimu, sannan kuma ana tare ne fa da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Kafin mu sallama bari mu je ga labarai amma a takaice.
Haka yake, dubban 'yan gudun hijira har yanzu suna makale a kan iyakar Girka da Macedonia, yayin da shugabannin kungiyar tarayyar Turai ke shirin ganawa da takwarorinsu na Turkiya domin tattaunawa kan matsalar a wani taro na gaggawa da za a gudanar yau Litinin. Shugabannin kasashen Turai za su yi ƙoƙarin matsawa Prime Minister Turkiya lamba ya rage yawan 'yan gudun hijiran da ke kwarara kasashen Turai su ko kuma maida waɗanda ba su cancanci a ba su mafaka ba a kasashen. An fara kirga kuri'u bayan kammala zaɓe jiya Lahadi na zaɓen wanda zai maye gurbin Thomas Boniyi wanda ya sauka bayan kammala wa'adin mulkinsa biyu. Ya bar 'yan takara 33 suna neman shugabancin ƙasar da ke yammacin Afirka. Boniyi ya bar ofis bayan kammala wa'adin mulkinsa biyu tare da jaddada kasancewar Benin abin koyi a fannin demokuraɗiyya a nahiyar da ke fama da faɗi tashin siyasa, inda shugabanni suke yi wa kundin tsarin mulkin ƙasashensu gyaran fuska domin su ci gaba da zama kan karaga mulki. Ya shaida wa manema labarai lokacin da ya kaɗa kuri'arsa cewa ya bar tsintsiyar, wato ƙasar, kasancewar ta tsintsiya matsaurin kiɗaya. Idan babu ɗan takarar da ya samu rinjaye a zagayen farko, za a gudanar da zagaye na biyu cikin makonni biyu. Takarar 'yan jam'iyyar Republican mai yiwuwa ne ta koma tsakanin mutane biyu, hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump da ɗan majalisar dattijan jihar Texas Ted Cruz, bayan samun kaso mafi tsoka na wakilai da ake rabawa jiha-jiha. Trump da Cruz sun yi wa sauran abokan takararsu mako Rubio na jihar Florida da gwamnan jihar Ohio John Kasi Fintinkau. Rubio ya lashe zaɓe a Puerto Rico jiya, wanda ya kasance zaɓe na biyu da ya lashe tun da aka fara tsaye da 'yan takara, wato takarar fidda ɗan wanda zai zama ɗan takarar jam'iyyar na Republican ɗin, kuma kawo yanzu baya wata barazana ga Cruz ko kuma Trump.
To, an gaishe ki da takaitattun labaran shirin wannan safiya ya kammala sai an jima da hantsi idan Allah ya yarda, ciki har da rahoton barayin shanun da aka kama wuraren su Adamawa. A madadin Grace Alheri Abdul ta taya ni gabatarwa, Chibahiro Diodone shi ne ya jagoranci shirin, sai kuma injiniyan mu Charles. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.